zama kwaya ɗaya da tak shine tauhidi. Shine tauhidi. Ana cewa ifradullahi bi af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huquqihi. An ce bai tauhidi kadaita Allah, a kadaita Allah da ayyukansa, a kadaita Allah a sunayensa, a kadaita Allah a ayyukansa, a kadaita Allah a haƙoƙinsa da sifofinsa. Wannan shine tauhidi. Malamanmu na sunna suna cewa tauhidi ya kasu gida uku, akwai tauhidul uluhiyya, akwai tauhidul rububiyya, akwai tauhidul asma'i was sifat. Akwai tauhidul rububiyya. Tauhidul rububiyya shine tauhidullahi bi af'ali, ka kadaita Allah da ayyukansa. Da zanto ayyukan Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake banta da su, baka danganta su zuwa ga wani Allah ba. Da zanto Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ka yarda yana yin waɗannan aikin da yake banta da su. Kamar abinda ya shafi halitta, babu mai halitta sai Allah. Abinda ya shafi rayawa da kashewa, duk wannan daga Allah ne. Abinda ya shafi ba da arziki, duk daga Allah ne. Ba da waraka ga mara lafiya, aikin Allah ne. Ya ba mutum arziki, aikin Allah ne. Ya hana arziki, aikin Allah ne. Ya zanto shi ne yake jujjuya duniya da duk abin da yake cikinta, wanda duk aikinsa ne. To duk abin da aka ce aikin Allah ne, to kakka yadda ka danganta shi zuwa ga wani. Kakka yadda wani zai iya baka arziki ba Allah ba. Wani zai iya kwace arzikin hannunka ba Allah ba. Wani zai iya saukar maka da cuta ba da izinin Allah ba. Wani zai iya yaye maka cuta ba Allah ba. Ko ka ɗauka wani zai iya baki haihuwa ba Allah ba. Wannan duka idan mutum yayi, to ya zo da abin da yake shi tauhidin rububiyya. Idan muka yarda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne rabbul alamina, ma'ana shi ne ya halicci duniya da abin da yake cikinta, shi ya kadaita da dukkan wasu ayyuka da suke nashi. To wannan tauhidi na rububiyya ba shi ne abin rikici ba a dacan, duk da a yanzu ana rigima a kansa. A da can lokacin da annabawa suka zo da lokacin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama, duk babu wanda yake ja da Allah akan ayyukansa. Ko mushrikai su Abu Lahab su Abu Jahal ba su yi jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama akan ɗayanta Allah cikin ayyukansa. Allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard wa sakhara ash-shamsa wal qamara la yaquluna Allah fa anna yufakun. Idan da za a tambaye su in ji Allah, wane ne ya halicci sammai da ƙasa? Wane ne ya halicci sammai da ƙasa? Kuma yake ya hore rana da wata? Za su ce Allah ne. Ce la yaquluna Allah, za su ce Allah ne. Allah ce to ya ake karkatar da ku? Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaquluna Allah. قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى yace idan ka tambaye su wane ne yake saukar da ruwa daga sama, yake raye ƙasa bayan ta mutu, Allah ce tabbas za su ce Allah ne. To kafirai za su ce Allah ne yake wannan. Allah ce to ka ce alhamdulillah, tunda sun yarda da cewa Allah shi yake waɗannan ayyukan, yasa ba za su yi hankali ba su bautawa Allah shi kadai, tunda sun yarda da rububiyyarsa. Waɗannan ayoyi da yawa suna nan a cikin Alƙur'ani waɗanda suke tabbatar mana da cewa kafirai na farko ba su taɓa jayayya akan tauhidin rububiyya ba. Abinda suke jayayya akansa shi ne tauhidi na uluhiyya, shi ne kaso na biyu tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya shi ne ifradullahi bi af'alil ibad, wace ifradullahi bil ibada. Duk wani abin da yake bauta ne, kada a yi wani ba Allah ba. Duk abin da sunan shi bauta, bautar Allah, to kada a yi wani wannan aiki ba Allah ba. Kada a yi wani sujjada ba Allah ba. Kada ainihin a yi wani sallah ba Allah ba. Kada ainihin a yi wani yanka ba Allah ba. A yanka da sunan wani ba sunan Allah ba. Kada a yi bakance ga wani ba ga Allah ba. Dukkan wani abin da sunansa ibada, kada a roƙi wani a roƙo na addu'a irin yadda muke roƙon Allah ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Kada a dogara da wani ba ga Allah ba. kada a mayar da al'amari gaba daya a hannun wani ba a hannun Allah ba al'inaba duk waɗannan nau'uka ne na bautar Allah ba a yin su ga kowa sai ga Allah subhanahu wataala to wannan shine tauhidul uluhiyya ko kace tauhidul ilahiyya ko kace tauhidul ibada duka sunayen sa ne duk wanda ka fada daidai ka fada ko kace tauhidul irada ko kace tauhidul qasd wal talab tauhidul irada shine mu kadaita Allah subhanahu wataala da nufin sa da ibadar ka mu bautawa wani ko mu nufi wani da wani abu na bauta ba Allah ba mu nemi mu aikata umarni da hadi kamar yadda yake daga Allah subhanahu wataala to wannan shine tauhidul uluhiyya shine kuma tauhidin da annabawa duka da Allah ya aiko suka zo suka yi ta rungumo da mutanen su akan su tabbatar da shi ibada suna ne da ya kunshi dukkan wani abin da Allah yake so ya yarda da shi duk abin da Allah yake son sa kuma ya yarda da wannan abun magana ce ko aiki ne ko kuduri ne na zahiri ko na batini wanda shi ake kira al-ibada Allah subhanahu wataala yayi umarni da abauta masa shi kadai kada abauta ma wani tare da shi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ce ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar ku hada wani tare da shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya halicci mutum da aljan saboda wannan ne saboda wannan tauhidi tauhidul ibada kadaita Allah da bauta wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa liya'budun ban halicci mutane da aljanu ba sai da ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta ba wato manufar halittar su ko hikimar halittar su ko al-ghayatu min khalqihim shine al-ibada ita ce gaya ta ƙarshe duk wani abin da kake yi a duniya wanda wani abu ne da kake yin sa dan ya taimaka maka ka cimma wannan manufa ta ibada saboda haka idan kai wannan abin da kyakkyawar niyya shi ma ya zama ibada yayin da zaka fita kasuwa ka je dan ka samu abin da zaka ci ka ciyar da iyalanka ka gina jikinka ka samu lafiya dan ka tsaya da bautar Allah to shi ma wannan neman abinci ya zama ibada shi yasa aka gidda ya maka umarni da hadi a ciki aka yadda kai wani abun aka hana ka kai wasu abubuwan idan ma'aikaci ne zai je aiki ya tsare haƙoƙin mutane yayi aikin nan kamar yadda aka shartanta masa to shi ma wannan ibada yake ciki saboda haka yana yin wani abu ne wanda yake zai taimaka masa a rayuwarsa dan bautar Allah duk wani abin da kake yi kana yin shi ne dan ya taimaka maka ta sauke wannan nauyi na ibadar da Allah subhanahu wataala yace yayi ka saboda ita kuma wannan tauhidi shine manufar da ya sa Allah ya aiko annabawa duka ubangiji ya aiko da annabawa domin su yada shi wannan tauhidi kadaita Allah da ibada Allah yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa shadu taghut hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo abin da yake gaya wa kowa da manzo yake gaya wa al'ummarsa shine ku bauta wa Allah sannan ku guje wa dukkan wani abu da ake bauta wa Allah ko menene mala'ika ne ko wani annabi ne ko wani waliyi ne ko wani dutse ne ko wata itaciya ce ko ruwa ne ko rana ko wata wanda ake gani da wanda ba a gani duka ba a yadda a bauta ma wani ba Allah ba wannan shine makasudin aiko annabawa gaba ɗaya tun daga kan annabi Nuh alaihi salam har zuwa kan annabin rahma annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine manufar aiko su haka nan kuma shine manufar da ta sa Allah subhanahu wataala ya saukar da littafai duka duk wani littafin da kaje ana cewa an saukar wa annabi daga shi annabawan Allah manufar saukar da shi shine tabbatar da tauhidi Allah yana cewa yunzilu almalaikata bir ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun Allah ce mala'iku suna sauka da wahayi yunzilu almalaikata mala'iku suna sauka bir ruhi yana saukar da mala'iku da wahayi min amrihi na umarninsa ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa sune annabawa yana ce musu an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu ku yi gargadi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai ni wannan shine tauhidin babu wani abun bauta da gaskiya sai ni to Allah ya ce mala'iku da yake saukar da su da wahayi abinda suke gaya wa annabawan da ake aiko musu cewa su ce babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan shine tauhidul uluhiyya sai kuma tauhidul rububiyya abinda tauhidul asma'i was sifat shine tauhidin da ya kadaita Allah subhanahu wataala da sunayensa da sifofinsa duk wani sunan da yake suna ne na Allah to ba a kiran wani da shi ba wani wanda za a kira shi da ar-rahmanu ko ar-rahimu ko al-maliku ko al-quddus ko as-salamu ko al-mu'minu ko al-muhaimin Allah ta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su ku ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna kirawo Allah ko ku kirawo mai rahama duk wanda za ku kirawo yana da sunaye mafiya kyau haka nan yana da sifa mafiya kyau ce walahu al-masalu al-a'la wa huwa al-azizul hakim walahu al-masalu al-a'la al-masalu al-a'la shine al-wasf al-a'la sifofi mafiya wato kamala mafiya daukaka na Allah ne subhanahu wataala duk wata sifa wacce take sifa ce ta kamala ubangiji shi yafi cancanta da ita sifa ta ji ta gani ta ainihin magana sifar irada sifar kudura duk wata sifa da ka sani sifa ce ta kamala to Allah shine yafi cancanta da wannan sifa shine ma'anar walahul masalul a'la sifofi mafiya kamala nasa ne shi yasa sai ya ce shi ne wanda yake al-azizu wanda yake gagara badau da yafi karfin kowa ba wanda zai iya da shi sannan kuma al-hakimu shi ne wanda yake mai cikakkiyar hikima saboda haka daga nan ma za mu gane cewa lallai tauhidi ba karamin al'amari ba ne duka wani abu wanda yake da irin wannan matsayi to babban al'amari ne a rayuwar dan adam za mu ƙara fahimtar girman sha'anin tauhidi cewa wani abu ne da ya ta'allaka yake da alaka da Allah subhanahu wataala kowane abu yana samun daukakar sani duba da cewa da me yake da alaka idan ka ce abu yana da alaka da Allah subhanahu wataala to kaga yana da alakar da babu irinta alaka da Allah sannan ka ce abin yana da alaka da annabin sallallahu alaihi wasallam daga za ka gane girman al'amarin duk abu in ilimi ne aka danganta shi zuwa ga abinda aka danganta shi zuwa gare shi shi yake bayyana maka girman al'amarinsa saboda haka afdalul ilmi al-ilmu billahi azza wa jalla babu ilimin da yake ka san Allah duk wani ilimi kuma bayan ilimin tauhidi yake ilimin tauhidi shi ne abu na farko shi ne abu mafi falala mafi a'ala wanda dan adam zai fara nema a rayuwarsa ya sani ya san wane ne mahaliccinsa wane ne ya cancanta ya bauta masa ya san sunayensa da sifofinsa da ayyukansa to wannan abu na farko da zai nuna mana girman sha'anin tauhidi daga cikin girman sha'anin tauhidi shine asasu da'watur rusul jami'a dukkan wani annabin da Allah ya aiko ya girka da'awarsa ne akan tauhidi ginshikin farko asasin farko foundation harsashi na farko da ya assasa da'awarsa akai shine me shine tauhidi kadaita Allah da bauta sannan kowane abu zai biyo bayan wannan ne walaqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru Allah ce ya aiko annabi nuhu ya ce wa mutanansa ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bauta ba shi ba wa ila وإلى عاد أخاهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون هكذا النبي هود ده يزو يسكتي وآداوة يا قوم تانينا وبوتا وألا باكو ده وانا أبو بوتا ده كسكي أسيش هكذا النبي صالح ده الله إكا شدوا ده سمودا وإلى ثمود أخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره شيما هكذا يبتي ومتا ننسك وبوتا وألا ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai shi haka nan shu'aibu da yazo wa mutanen sa wa ila madyana asahu shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru saboda babu wani annabin da Allah ya taba aikowa a bayan kasa ya zanto ba wannan ce farkon da'awarsa ba farkon da'awarsa shine abautawa Allah shi kadai yasa Allah ya ce ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu babu wani da muka taba aikowa manzo gabaninka face mun masa wahayi wahayin da muke masa shine babu abun bauta da gaskiya sai Allah abauta masa haka nan Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut sannan kuma tauhidi shine farkon abinda ake umartar bawa da shi yayin da ka zo zaka yi da'awa kira zuwa ga Allah farkon abinda zaka kira mutane zuwa gare shi ne kalmar shahada sai karbi kalmar shahada cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ba za ka zo ka fara cewa su yi zuga tsarki ba ko su ringa wanke rigunan su ko su ringa gaskiya ko su ringa rike amana ce da wannan zaka fara farkon abinda zaka fara kwankwasa zuciyar su da shi shine la ilaha illallah sai yadda babu abun bautawa da gaskiya sai shi shi yasa ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Mu'adh ibn Jabal zuwa Yaman sai yace da shi falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi an yuwahhidullah a wata riwayar shahadata an la ilaha illallah ya zanto farkon da'awarka shine farkon da'awarka shine ka ce da su su kadai ta Allah ka ce da su yarda cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan ma yana daga cikin abin da zai tabbatar maka da muhimmancin tauhidi saboda haka mai karantarwa babu abin da zai fi sa ƙarfinsa a kansa irin tauhidi Nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi shekara 13 da yayi a Makka banda tauhidi ba abin da yake tauhidi ake ta kokarin dasawa mutane a zuciya saboda sai ya zauna sannan sauran ayyuka kuma za su samu gurbin zama idan tauhidi ya tan wato ya zama ya babu shi ko ya lalace ko ya kare to duk abin da zaka dora akan wato akan sa ba zai zauna ba saboda ka dole sai an same shi shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala cikin bayanin muhimmancin tauhidi da yake mana yake gaya mana cewa dukkan wani wanda zai zo da kishiyar tauhidi ya shiga uku duk wani wanda zai zo wa Allah da kishiyar tauhidi to a gurin Allah ba zai kai labari ba innahu man yushrik billah qad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar innahu man yushrik billah wanda duk yayi shirka da Allah yayi shirka da Allah to Allah ya haramta masa aljanna makomar sa wuta ce kuma az-zalimai sune mushrikai inna shirka la zulmun azim babu zalincin da yake shirka wace az-zalimai ba su da masu taimakon sa a gurin Allah saboda ka ba wanda zai ceci wanda ya je wa Allah da shirka Allah subhanahu wataala yake cewa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih Allah ce wanda duk yayi shirka da Allah kamar wanda ya runtubo ne daga sama daga sararin samaniya rinjirgi ya gaba lulakawa ya gaba tashi gaba daya ya wuce gizagizai sai shi kuma ya runtubo daga sama fatakhtafuhu at-tayru tsuntsaye su fauce shi su ya galgala shi wani ya cire kafar wani ya cire hannu wani ya cire kunna wani kan sai kace kace da shi a sama kana jin zai zo da rai ko bai hadu da tsuntsaye na ba ai ba zai zo da rai ba bare kuma ya ci karo da wasu miyagun tsuntsaye fatakhtafuhu at-tayru shi ne sa dan Allah ya nuna maka abun fa ba zai iya zo da rai ba dan watakila da ba a ce fatakhtafuhu at-tayru ba a ce watakila zai iya fadowa cikin katifu ko cikin ruwa ya kai labari to sai Allah ya gaya maka tun daga can saman wasu tsuntsaye sun ya galgala shi kaga ba magana ya zo da rai kafin dare wani tsuntsin ya tafi da kansa wani ya tafi da cikinsa wani ya tafi da kaga ba magana ya zo da rai an cire maka gaba daya kaunar tunanin ya zo da rai sai ce au ya hawi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma iska ta jefa shi cikin wani wuri mai zurfi wato bayan ya san tubo daga sama sai kuma ya zarce rijiya saboda kai kakkarye ya babballe nan ma kaga an cire maka tsammanin yayi rai saboda haka ubangiji ya ba da wannan surar ne dan kada ka sa ran cewa akwai wanda zai je wa Allah da shirka kuma ya kai labari ya kubuta a gurin Allah ba zai kubuta ba haka nan Allah yana cewa wala taj'al ma Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura kada ka kuskura ka sanya wa Allah kishiya wani abun bauta tare da shi sai a jefa ka cikin jahannama kana abin zargi kuma abin mulakantawa haka nan daga cikin muhimmancin sa idan muka fahimci cewa tauhidi haƙƙin Allah ne akan bayansa haƙƙin sa ne akan ka kai da ya halitta shi ya yi ka kuma ya ce wannan shi ne haƙƙina muna ganin girman haƙƙi muna fahimtarsa daga girman mai shi aka ce wannan haƙƙin annabi ne ya kake jin sa babba ne haƙƙin manzon Allah ne kana jin sa babba ce wannan haƙƙin iyayenka ne kana jin sa babba wannan haƙƙin wani babban ka ne kana jin sa babba wannan haƙƙin Allah ne kaga dungurun guke ne haƙƙin mai duka kasancewa wani wanda yake ya isa ce ga haƙƙin sa ya shigo hannunka ka isa ka taba ce ga haƙƙin wani ya isa wani kasar gumin dandaba ne aka ce ga wani abu ka bashi nashi ne aka yi masa waya aka ce an baka abu kazansa aka ji tsoron taba masa da gudu za ka kira shi ka bashi to kaga wani mutumin banza ma kenan gare kuma haƙƙin Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sahih bukhari ya dauko Mu'adh ibn Jabal ya goyo shi kan abin hawansa sai yake cewa ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad Mu'adh ka san menene haƙƙin Allah akan bayansa yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka fi sani yace haqqullahi 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayansa su bauta masa kar su hada shi da kowa na'am wannan ne tauhidin ba to haƙƙi ne haƙƙin Allah akan ka sannan yace su kuma a tadri ma haqqul ibadi ala Allah ka san haƙƙin Allah haƙƙin bayi akan Allah yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace haqquhum alla yu'adhibahu in dai suka mutu ba shirka ba zai musu azaba ba yana daga cikin wato in suka mutu suna wato ba sa shirka ba zai musu azaba ba yana daga cikin muhimmancin tauhidi kasancewa shine mafi girman ayyuka na'am shi yasa a cikin shikashikan musulunci farko shi ne mai shahadatu an la ilaha illallah shi ne farko saboda shi ne mafi girman ayyuka mafi falalar ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin musnad imamu ahmad da musnad al-tayalisi ad-darimi da tayalisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul a'mal inda allah imanun la shakka fi afdalul a'mal inda allah imanu la shakka fi ke cewa mafi ficin ayyuka a gurin Allah shine imanin da babu kwanto a cikin sa shine tauhidi wanda yake tsantsa babu wani abu na sofanan shirka ko sofanan taba ba ko kwanto a cikin sa wanda shine yafi komai a gurin Allah subhanahu wataala sai yana daga cikin muhimmancin tauhidi kasancewa duk wani aikin da zaka yi ba zai karba a gurin Allah ba in ya zanto ba tauhidi duk wanda zai je wa da Allah da ayyuka dukkansu matukar zai je wa da Allah ba tauhidi wannan ayyukan nashi yayi su a banza Allah baya su ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai muka gabaci duk wani aiki da suka yi da Allah muka nufi duk wani aiki da suka yi muka mai da shi kura a bai daidaitawa malam ibn al-jawzi a cikin zadul masiri yake cewa لأن العمل لا يتقبل مع الشرك صور ما أكبر أي كتار للشركة ما أكبر أي كتار للشركة شكين سيو مسلم حديث أبو هريرة yaji daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yaji daga Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ana akhna shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu nafi kowane abokin tarayya wadatuwa ga barin shirka nafi kowane abokin tarayya wadatuwa ga barin shirka duk wanda zai yi aiki kuma ya hada ne da wani a cikin aikin sai in ban masa kayansa ya tafi da shirkarsa Allah baya so man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada wanda duk yake son ya hadu da Allah lafiya ya hadu da ubangijinsa lafiya yake fatan haduwa da Allah lafiya falyamal amalan salihan to ya aiki da kwarai to aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya dora shi a kansa ba zuciyarsa ba ba wani wata tatsuniya ba ba molanka ba aikin da yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to ya irin wannan sannan kada ya kuskura ya shirka da Allah subhanahu wataala sannan kuma tauhidi shine hanyar samun shiga aljanna
na'am
wanda duk ya mutu da tauhidi to alhamdulillah zai samu shiga aljanna ibtida'an aw ma'ala halan aw ma'ala ko dai daga an gama hisabi ya tafi aljanna ko kuma bayan ma ya dan yi ratsi Allah ya kiyaye mu da rani da ƙarshe dai akan shi aljanna ita zai mutu da tauhidi annabi yana cewa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda duk zai mutu yana da tabbacin babu abun bauta da gaskiya sai Allah yana da ilimin tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda dan aljanna ne haka nan wanda ya mutu ya kishiyar wannan hadisin Abdullahi dan Mas'ud a cikin sahih Bukhari man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala aljanna wanda duk zai mutu yana kiran kishiya tare da Allah to wannan zai tafi wuta sannan mu sani cewa tauhidi shike sawa bawa ya samu gafarar Allah daga zunubansa daga laifukansa Allah ya masa gafara hadisi ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda Allah yake cewa ya ibn Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'an ataituka bi qurabiha maghfira ya kai dan adam da zaka zo min da cikin kasa na kurakurai da laifuka amma ka zo min baka shirka da ni to da ni ma zan zo maka da kwatankwaci cikin ta na gafara saboda ka sharadin samun gafarar Allah shine ka bar ka je masa ba shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abinda kake tunani zaka aikata matukar zaka mutu da shirka to ka sani ba zaka samu gafarar Allah ba kai ba samun gafarar Allah sannan tauhidi shine sababin da yake hana bawa ya dawama a wuta ko ya shiga inda zai shiga inda zai mutu da tauhidi a zuciyarsa sanin Allah shi kadai ne abun bauta kuma bai bauta ma kowa ba sai Allah duk laifin da yayi ya cancanci ya kona shi to za a kona shi da iya wannan laifin amma da karshe za a fitar da shi kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadkhulu ahlul jannati al-janna واهل النار النار ثم يقول تبارك وتعالى اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان اذا الجنه ان الجنه ذا سشغا الجنه ان وتا ذا سشغا وتا sannan sai Allah ya ce ku aje wuta dukkan wani wanda kuka sani akwai daidai da kwayar komayya a cikin zuciyarsa na imani a fito da shi saboda haka wanda duk ya mutu da tauhidi ko da ya shiga wuta to Allah subhanahu wataala ba zai dawwamar da shi a cikin ta ba shi kaga babu gatar da za a yi maka a nuna maka tauhidi tare da yawa ba sa son magana akan tauhidi kuna magana ku ce kafiri ku ce shirka ku ce abin nan bai san kuma wanda shine gatar ba a gaya maka shirka ka guje ta a gaya maka kafirci ka guje shi a gaya maka tsantsar tauhidi ka rungume shi wanda shine gatar da za a yi maka duk malamin da ba zai gaya maka Allah ba zai gaya maka tauhidi ba wannan baya maka gata baya sanka
na
duk malamin da ba zai karantar da kai tauhidi ba a rayuwarsa a rayuwarka ba zai ga maka abu kaza shirka ce ka guje shi abu kaza kafirci ne ka guje shi abu kaza sawa Allah kishiya ne ka guje shi ko mun kankantar sa shirka karama da babba ta koyi da tsarari duk malamin da zai ga maka wannan shine yake son ka da dan Allah shine yake son ka da zuci shine yake son ka da rahmar Allah shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa gargadi akan sha'anin shirka duk wani abin da za a zo masa da shi ko da yabo ne ake masa idan yaji an shiga hurumin ubangiji zai taka mutum biki ba zai bar shi ba ce ai tunda masoyi ne kawai ka je kai kai shi masoyi ba matsala a'a ne sha'anin shirka wani yace ma sha Allahu wa shi'ta annabi yace aj'altani lillahi iddat kul ma sha Allahu wahda idan Allah ya ga ya so ka so ko ya ga dama ka ga dama ce a'a ni za ka saki ni ga Allah nabi ya fushi ya sa ya kira wannan sanya wa Allah kishiya wanda shine mafi girman laifi tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ayu dhanbin a'zamu ti an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa wanda zulubi ne fi girma hadisi abdullahi dan mas'ud wanda zulubi ne fi girma ci ka sa wa Allah kishiya alhalin shi ya halice ka la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sa wa Allah kishiya kuna sani duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne ahir ɗinka ko kusa ka danganta shi zuwa ga wani Allah ko ka ba mu wani ba Allah ba saboda haka tauhidi saboda muhimmancin sa wajibi ne malamai su ba da himma akan sa kuma tauhidi shi yake haifar da samarat fawaid a rayuwar ɗan adam da rayuwar al'umma zai sa wa mutum nutsuwa a zuciyarsa mutumin da yake da tauhidi wanda shi ne yake samun nutsuwa saɓanin wanda zuciyarsa take cike da tsoron wasu abubuwa ba Allah ba ko yake bauta ma wasu abubuwa ba Allah ba daraba Allahu mathalan rajulan fihi shuraka mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ji Allah ya san ya buga misali da mutumin da yake da ababan wato yake da iyayen gida yake da iyayen gida masu rigima a junansu shi kadai amma yana da iyayen gida sama da biyu da uku hudu kuma suna rigima maganar su daban daban wanda yace yi wanda yace bari wanda yace zauna wanda yace tashi wanda yace tafi wanda yace tsaya kuma kowa dole ya bi umarninsa ba haka bai dandana masa kudansa to ka ga mutum idan zai samu nutsuwa wanda ya kira shi wanda ba ya kira shi ka zo ina son ganinka wanda ba ya ci ka zo ina son ganinka kuma kowannensu dole an sa masa ka ga mutum nawa zai kasa kansa ko su biyu ne ba dan sana suka kai uku ba dan tana suka kai haka to zai zama ɗaya da mutumin da mai gidansa guda ɗaya ne tak shi yake hana shi yake sa shi yake hana shi zai zama a tsaye ya san umarnin da ake bashi ya san hannun da ake masa ba za a raba masa hankali ba Allah ce to alhamdulillah yawancin su ba su da ilimi ba su ganewa haka tauhidi shi yake sa zuciyar mutum ta buɗe ومن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء الله ce duk wanda Allah yake nufin ya shirye shi sai ya sanya ya yalwata masa girdinsa da me zai yalwata masa girdinsa da musulunci shishikan musulunci na farko shine ne tauhidi sai ya yalwata masa girdinsa da tauhidi ba zai dinga jin gunci a ransa ba sabanin wanda Allah ya rufe batar da shi sai sanya kunci a cikin zuciyarsa shirka ta cika masa zuciya saboda haka ubangiji subhanahu wataala ke gaya mana cewa da sanin Allah da ambaton Allah da rike Allah zuciya take samun nutsuwa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulubuhum wanda suka yi imani kuma zukatansu suke samun nutsuwa da ambaton Allah Allah ce da ambaton Allah ne zukata zukata suke samun nutsuwa Ibn al-Qayyim a cikin Igasatul Lahfan yana cewa wali hadha yuhibbu Allah tabaaraka wa ta'ala ibadahu al-mu'minin al-muwahhidin saboda haka ne Allah yake son bayan sa mu'minai masu tauhidi wa yafrahu bi tawbatihim in ɗayan su yayi laifi ya tuba Allah yake farin ciki da tubarsa kama anna fi zalika a'zama ladhdati al-'abd wa sa'adatihi wa na'imihi kamar yadda a cikin tauhidi bawa yake samun jin dadi yake samun ni'ima yake samun sa'ida babu inda bawa zai samu ni'ima da jin dadi da sa'ida ba a cikin tauhidi ba falaysa fil ka'inati yace falaysa fil ka'inati shay'un ghayru Allah subhanahu wa ta'ala yaskunu al-qalbu ilayhi wa yatma'innu bihi wa ya'nasu bihi wa yatana'amu bit tawajjuhi ilayhi ke dudduni duk cikin halittu gaba daya sama da kasa babu wani abu kwaya daya da ainihin zuciya take samun nutsuwa zuwa gare shi take samun daiba kewa da shi take samun ni'ima ta hanyar fuskantar sa sai Allah subhanahu wataala sai shi kadai haka ne ya ci gaba da cewa inna haqiqatal haqiqatal abd qalbuhu wa ruhuhu zuciyarka da ruhinka shine kai shine mutum zuciyar mutum da ruhinsa su ne mutum wala salaha lahu illa bi ilahihi alhaq alladhi la ilaha illa huwa wannan zuciya ta bawa ba za ta taba samun gyaruwa ba sai ta hanyar rike Allah abun bauta guda ɗaya na gaskiya fala yatma'innu illa bi dhikrihi bawa ba zai samu nutsuwa ba sai da ambaton Allah wala yas kunu illa bi ma'rifatihi wa hubbihi ba zai samu nutsuwa ba sai da hanyar sanin Allah da kuma san Allah wala salaha lahu illa bi tauhid mahabbatihi wa ibadatihi wa khawfihi wa rajahi ba zai taba samun nutsuwa ba sai ya kadaita Allah wajen soyayyarsa wajen soyayyarsa ta kululuwa Allah yake yiwa wajen to tsoransa da bautarsa da fatansa duk ya taka ya kadaita Allah a cikin su gaba daya sanda yana daga cikin amfanin tauhidi idan bawa ya zanto mai tauhidi to wanda shi da ya zamo ya samu cikakken yanci duk bawan da ya rasa tauhidi to bai samu yancinsa ba yancinka shi ne fi ubudiyatillah hurriyatka alkamila fi ubudiyatillah ka zama bawan Allah da gaske a lokacin da ka zama bawan Allah da gaske to ba za ka taba yarda wani ya bai da kai bawansa ba saboda ba za ta yiwu ka zama bawan Allah kuma ka zama bawan wani in ka zama bawan Allah da kuma bawan wani to ba ka zama bawan Allah da gaske ba bauta tsantsanta bauta ga Allah shi ke sa mutum ya samu cikakken yanci zama da gaba ɗaya zuciyarsa da tunaninsa komai nashi ya fuskantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wataala baya tunanin cewa akwai wani wanda in babu shi shi ya halaka in babu shi to ya shiga uku baya tunanin haka baya tunanin cewa akwai wani wanda zai iya hada masa abinda zai samu a rayuwarsa Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhul jadd minka abinda duk Allah ya yi ne zai baka ba wanda zai hada abin nan abinda duk Allah bai niyyar baka shi ba to babu kuma wanda zai baka shi duk duniya Nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Abdullahi dan Abbas yana kinsa masa tauhidi sai da zai zanto ya tashi da zuciyarsa a dutse ba tare da yayi galgala zuciyarsa ba ya rarraba kansa yana jin tsoron bokaye yana jin tsoron matsafa yana jin tsoron waye a Nabi ya ce da shi ya gulam ni uallimuka kalimat ihfazillaha yahfazuka احفظ الله تجده تجاهك واذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك واعلموا انه لو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عباس يا يارو قربي نعم da yake nuna maka cewa ayiwa yara tarbiya tun suna kanana da tauhidi
na'am
dora su akan tauhidi su girma akan tauhidi kina za su zanto masu amfani yace da shi zan koyar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah ka kiyaye masa dokokinsa ka tsare shi ka tsare masa dokokinsa shi ma sai tsare ka sai ya tsare ka. Idan ka tsare dokokin Allah to kai ma Ubangiji zai tsare ka, zai tsare maka lafiyarka, zai tsare maka arzikinka, zai tsare maka mutuncinka. Kai wannan dan ka samu wannan tagomashi. Ka tsare dokokin Ubangiji za ka same shi a inda kake neman sa. Inda kake neman taimakonsa za ka same shi. Sannan ya ce da shi, idan za ka yi roƙo ka roƙa wajen Allah, za ka nemi taimako nema wajen Allah. Ka sani kuma da al’umma duka za su haɗu a kansa amfanar da kai, ba za su iya amfanar da kai da wani abu wanda Allah bai rubuta maka shi. Abin da Allah ya rubuta maka shi za su iya maka. Duk abin da ba rabanka ba ne ba za su sani shi. Paralyze ko za shi kira sai asibiti, ƙarshe a ce an janye. So Allah bai rufa za ka ba ne. Duk duniya za ta haɗu ba za ta iya baka shi ba. Haka nan abin da Allah bai rubuta zai cuce ka ba. Bai rubuta zai cutar da kai ba, to babu wanda isa ya sa ka cutu da wannan. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana. Abin da Allah ya rubuta mana shi kadai zai same mu. Wa'alam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka. Abin da duk ya same ka dama ba zai kuskure maka ba. Abin da kuma ya kuskure maka dama ba zai same ka ba. Saboda haka tauhidi yana gadarwa da bawa cikakken yanci, cikakken yanci. Ba zai zama bawa ba ga wani an ce sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Qatifa, in utiya radiya wa in lam yuta sakhita, ta'isa wa takas wa idha shika falan taqash. Nabi ya ce bawan dinari ya halaka, bawan dirhami ya halaka, bace bawan naira ya halaka, bawan dala ya halaka, bawan euro ya halaka. Wanda gaba ɗaya tunaninsa harkar dala, harkar kuɗi shi ne kawai a tunaninsa. Wanda za ka zauna da shi ba wanda za ka yi masa magana ba, ba ya bukata. Duk inda za a zauna da shi kawai magana kuɗi. Shi wannan ya zama bawan kuɗi. Shi kuɗi ana samun sa ne don ya biya maka buƙatarka, ya maka hidima, ba ka dawo kai kake masa hidima ba. Yawancin masu kuɗaɗen duniya da dake cewa wani ya fi kowa kuɗi, wani ya fi kowa kuɗi, bautar kuɗin yake baya cikakken bauchi mai daɗi, baya iya gana da ‘yan uwansa, baya iya ibada yadda ta kamata. Kullum yana cikin mitin, yana cikin tafiye-tafiye, in bacci ma wannan ba zai iya yin na awa uku, kyakkyawar awa uku ba. Sai ya sha kwaya ko ya allura. Wannan shi ba kuɗin yake bauta ko shi yake bauta kuɗi? Shi yake bauta kuɗi. Gaba ɗaya ba ya da lokacin iyalansa, wani ma gaba ɗaya bai da iyalan ba. Saboda bautawa kuɗi. Kai ka ce da kuɗin zai je sai jannatin Firdaus. To kaga wannan Annabi ya ce ya halaka. Ya halaka shi in ya samu ga gawalwala, in ya rasa ga gabacin rai. In utiya radiya wa in lam yuta sakhita, in utu minha radu wa in lam yuta minha idha hum yasakhita. In an basu su yi walwala ba kamar ka, in ka hada su kuma su koma su ta zaki-zaki. Kuna bawan kuɗi kenan, haka ban samu ‘yanci ba. Bai samu ‘yanci ba. Sannan tauhidi shi zai sa maka ka ji izza. Ba za ka karɓi wulaƙanci ba, matuƙar ka san ba sama da Allah. Ba ka neman ɗaukaka a hannun wani ba Allah ba. A yabtaghuna inda humul izza bainal izzati lillahi jami'a. Izza kake nema wajensu? Ace izza kake nema su ƙara maka matsayi, su ƙara maka ɗaukaka, su ɗaga ka? Ka sani izza gaba ɗaya tana wurin Allah. Allah ce wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim. Kada magana su ta bakanta maka rai. duk abin da za su faɗa maka kakkai baki ciki izza gaba ɗaya ta Allah ce
na'am
izza gaba ɗaya ta Allah ce shi yasa Allah shi yake ba wa mu'mini izza shi yake ba wa mu'mini izza musamman a gaban kafiri a gaban arni a gaban makiyin Allah baya jin kaskanci baya jin shi bai isa ba wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum in dai kuna rike da imanin ku Allah ce kaf ku yi rauni kaf ku yi bakin ciki kaf ku yi rauni ku ne a sama mu'mini shi ne a sama Abdullahi ibn Ubay kai la'anahu Allah zalika Allah dan salul yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-'azal Allah yace walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqina la
ya'lamuna
yace idan muka dawo Madina sai mafi daukaka da isa ya fitar mafi kaskanci yana rubin sai ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rubuta Allah subhanahu wata'ala yace da shi walillahi al-izzatu wa li rasulihi izza tana ga Allah da manzansa tana ga mu'minai saboda haka mu'mini ya rika jin izza matukar yana rike da tauhidi duk wanda kaga ya kaskantar da kansa ya banzatar da kansa to sai da ya saki tauhidin sa amma yana rike da tauhidin sa ba zai yi ba in dai kaga ya kaskantar da kansa ya wulakanta kansa a gaban wani wanda ba Allah ba kuma a gaban makiyin Allah to ya saki tauhidi
na'am
amma ba yana rike da tauhidi ba ya ayyuha allazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal
kafirin
masu kaskantar da kai da tawalu ga mu'minai amma masu nuna izzarsu ga kafiri to babu abinda zai sa mu'mini ya ji izza sai in yana rike da tauhidi sannan tauhidi shi ke kara maka jannata domin zai cire maka tsoron wani ba Allah ba ladina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel aka ce wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai fa sun yi muku daddazo sun fayi muku taron dangi za su zo su murkushe ku fakhshawhum ku ji tsoro ku gudu ku oye sai wannan ya kara musu ma imani suka ce Allah ya ishe mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogara Allah ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel ka gagari zaka gagari duk wani baki wani baki hasbunallahu wa ni'mal wakeel me ya kara musu jin karfin shine wanda hasbunallahu hasbunallahu tauhidi ce
na'am
ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai wannan annabi Allah ya isan maka ya ishe ka komai ya ishe wadanda suka bi ka daga cikin mu'minai ya ishe ku gaba daya haka nan Allah subhanahu wata'ala ce inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin yace kawai shedan ne Allah ce shedan ne kawai yake tsoratar da ku masoyansa yukhawwifu awliya yukhawwifukum awliya yake tsoratar da ku masoyansa fala takhafu kar ku ji tsoron su ni za ku ji tsoro ce wa iyaya fattaqu wa iyaya farhabu ni za ku ji tsoro ba su ba wanda duk yake da irin wannan a zuciyarsa menene zai girgiza shi tace wala takhshawu an-nas wa khshawni kar ku ji tsoron mutane ni za ku ji tsoro ni za ku ji tsoro to lamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima al-ahzab lokacin da suka yi dandazo suka yi gayya suka yi taron dangi daga kowace kabila da aka gaya wa mu'minai cewa ga abinda da suka gansu sai suka ce hadha ba wa'adallahu rasuluhu, wannan shine abinda Allah da manzansa suke mana alƙawari, kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya. Wannan dandazan da suka gani nasu ba abinda ya ƙara musu sai imani da bi kauya ga Allah subhanahu wataala. Saboda tauhidi shi yake wannan, tauhidi shi yake sa a samu albarka cikin al'umma, inda al'umma za ta koma ga Allah, ta kadaita Allah da bauta, ta yaƙi shirka, a yaƙi shirka ta zahiri da ta baɗini, ta baƙiya da ta yara, a ga an ƙoƙarin fitar da ita daga cikin al'umma. An hana bid'a, an hana shirka sakat, to a lokacin albarkar Allah kuma sai ta sauka. To anna halal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ji da a ce mutanen garuruwa za su yi imani, su tsaya, su riƙe Allah, su kiyaye wa Allah dokokinsa. Allah ce to da mun buɗe musu albarkatai daga sama da ƙasa, sun ci ta sama, sun ci ta ƙasa, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, sun ci ta sama ta ƙasa, duk wani arziki sai Allah ya buɗa musu. Amma ina abinda ake gaya musu ba sai yadda ba, sun ƙaryata. Haka Allah yake kama su da abinda suka kasance suna tsoruruta. Allah subhanahu wata'ala yana cewa man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaqulun. Wanda duk yayi aiki na ƙwarai, namiji ko mace yana mu'mini wato da tauhidinsa, Allah ce to za mu raya shi rayuwa mai kyau, zai samu kyakkyawar rayuwa, sannan mu saka masa da mafi kyan abin da suke aikatawa. Man arada al-akhirata wasa alaha sa'iha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sannan tauhidi shi ke sa a samu haɗa kai, ba a haɗa kai akan shirka. Wacce ya riƙe wannan shi yake bauta ba Allah, wannan ba riƙe wacce yana bauta masa ba Allah, wacce ya riƙe wacce yana cewa shi yake kaza ba Allah ba, ta ina za a haɗu? Ba za a haɗu ba. Ana so a haɗu sai an dawo kan kalmar la ilaha illallah da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa kan al'umma, da al'umma farko me ya haɗa kanta? Tauhidi. Tauhidi shi haɗa kan Laraba. Allah yana cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum id kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa aslahtum bi ni'matihi ikhwana. Saka abinda ya haɗa al'ummar farko shine riƙe Allah da riƙe sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tsayawa kan tauhidi, suka zama ƴan uwan juna, ƴan uwantaka, su tafi da uwantaka ta jini. Saboda haka tauhidi shi zai haɗa al'umma, amma ba zai yi a ce a haɗa kai ba amma kowa ya yi nashi, a ce a haɗa kai amma kuma lakum dinukum waliyadin. Wannan haɗa kai ne, lakum dinukum waliyadin, amma mu haɗa kai ba zai yi ba. Zai zama tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Shi yasa duk wani haɗin kai da aka yi wanda ba a kan tauhidi ba, ba a zuwa ko'ina zai ga a ga rushi. Saboda ba a haɗa kan akan asasi mai ƙarfi ba, shi ne tauhidi. Mai kira zuwa ga tauhidi shi ne mai cewa a zo a haɗa kai. Duk mutumin da ya ce a zo a riƙe tauhidi, to shi ne ya ce a zo a riƙe haɗa kai. Amma wani gani cewa wani gani yake idan kana maganar tauhidi zai ce kana kare rabuwa, kana kama mana rabuwa, bai san cewa shi yake kawo haɗuwar ba. Saboda shi ke haɗa ka da hablillah, igiyar Allah. In ba ita kuka riƙe ba, kai ka riƙe waccan igiyar shehin, kawai da riƙe igiyar shehin, sa wacce ya riƙe igiyar ƙungiyar, sa wacce ya riƙe igiyar ɗariƙarsa, sai na za a haɗu. Amma a riƙe igiya ɗaya mana, me ce ce igiya ɗaya? Abinda Annabi ya zo da shi, Alƙur'ani da sunnar sa sallallahu alaihi wasallam, ita ce ya zo da ita ma? To matuƙar ba hakan ba aka yi, to sai dai a yi ta surutun baki. Eh, a zo a haɗu, a zuba shayi, a sha shayi, a ɗan ciye-ciye, a ɗan cike, a ɗan yi waye, a ɗan yi waye, ko a zuciyarsa yana jin haushin ɗan uwansa, kuma yana son ƙungiyarsa ta yi galaba, ana tashi zai je ci gaba da yi wa shehinsa hidima da ɗariƙarsa da ƙungiyarsa da sauransu. Wannan ma yana tashi, to ina kai haɗu? Ko an haɗu za a wargaje. saboda haka a hadu akan tauhidi na'am sannan tauhidi shike sa a samu aminci a samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali mutane su aminta a gidajen su aminta a kasuwannin su aminta a hanyoyin su aminta a masana'antun su matukar babu tauhidi to ba za a samu aman ba bayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lam alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani ko basu gaura imanin su da zalunci ba zalunci shine shirka basu gaura imanin su da shirka ba Allah ce wadannan su suke da aminci su suke kan hanya da ana san a samu aminci to a koma a rike Allah a yadda shine mai iyawa a kai yadda cewa la haula lana wala quwwata illa billah amma duk dabaran mu duk iyawan mu duk kwarewan mu duk karfin mu Allah ba zai in babu Allah a ciki ba za mu iya ba saboda haka tauhidi shi kadai ne zai tabbatar da wannan zaman lafiya Allah ya ga wa quraishawa falyabudu rabba hadzal bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka tabbatar mana da aminci a ƙasar mu Allah ka tabbatar mana da zukatan mu akan tauhidi ka raya mu akan sa ka kashe mu akan sa Allah subhanahu wataala ka tashe mu akan tauhidi ka tashe mu a cikin tutar annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi lokaci yayi za mu dakata a nan magana akan tauhidi tana da faɗi amma dai wannan shine abinda tauhidi zai gadar mana dan kadan daga cikin abubuwan da alqur'ani da sunna suka zo dashi kamar da kuka ji ba ra'ayi na bane ba ra'ayin wasu bane lajin banda ibnu qayyim ma da ta kawo abu da ta kawo ne da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi zai hada mu ba to amma in zo ita kare shehi na kare shehi na ina za ji Allah ya sa mu dace.
Idan kuka yi kuma zuwa ga al'ummarmu kamar yadda malam ya fara ambata wannan magana a farko da ka ce za ka zo ka sa littafin tauhidi ba za a rasa wanda zai zo ya baka shawara ya je ka sa tauhidi ba bayan kuma kai za ka kawo kwanciyar hankali sai an zo niyyar da za a yi a san yadda za a yi a dakushe wannan karatu ba tare da kauyukawa ba zan yi kafin magana zuwa ga dakta awon usman marahun wanda shi ne ya taɓa wani ya koyar da mu wannan littafi na sifatun ilahiya na muhammadu aman kimanin shekara tara zai dan jefa waɗansu kalmomi dangane da abin da shehu malam ya gabatar Allah ya kara masa lafiya
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب وبفضله ترفع الدرجات وبتوفيقه تتنزل الرحمة والنعمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتدوان لذي يفرنتكي دوانا تارو باب كمتا ومن rana ce wacce muke godewa Allah subhanahu wataala a bisa wani dan aiki da muka yi muke roƙon Allah ya amsa mu sannan wannan littafi da muka gama ina yiwa kowa na shiya anan ya kokari ya kamata ya mallake shi a gidansa ba dan komai ba saboda abubuwan da wannan littafi ya kunsa na tauhidin Allah subhanahu wataala musamman bangaren sunayen Allah da sifofinsa dan abin da zan jefa suna da yawa amma dai saboda lokaci zan ba da ru'usul aqlam haka wannan littafi babu shakka daga irin nata'ij da muka samu da taruwa da muka samu shine zai bayyana maka cewa tauhidi kashi uku ne kamar yadda malamin ya faɗa mana tauhidir rububiyya tauhidil uluhiyya da tauhidil asma'a was sifat malamin ya riga ya gama komai a wajen nan domin daman ba ta aliki zan yi akan bayaninsa ba ban isa in yi wannan ba a zan yi ta'aliki ne akan bayanin littafin da shine yasa da muka gama muke yin wannan taron an fahimta sannan wannan littafin daga irin nata'ij din da muka samu da hasken da muka samu shine cewa duk wanda zai karanta abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wa ta'ala to lalle ne ya bi wani manhaji na Ahlus Sunna guda uku na farko shine taqdimun naqli alal aqli wato in dai magana zakai akan Allah subhanahu wa ta'ala ko zakai bincike akai to lalle ne kasancewa abinda yazo alqur'ani da abinda yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a gaba da hankali idan ku kace hankalinka shi zaka fara sawa a gaba sannan nasi ya biyo to babu shakka zaka same ka a cikin wani rami da baka taba zata ba shi sa mu'tazilawa jahmiyawa maturidiya su ash'ariya da su wane ne shi sa duka gaba ɗayan su suka samu kansu a cikin ramin da baka taba zata ba dan haka a gurguje shine cewa lalle ne ya zama in dai zaka karanci abin da ya shafi Ubangiji to lalle ne ka sa nassin alqur'ani da sunnar manzo su ne a gaba kafin hankali domin ka sa hankali a gaba to in nassin yazo sai ka ce a wannan nassin bai dace da hankali na ba dan haka bari in jujjuya shi har ya daidai da hankali na shi yasa da yawa kaga jahmiya da mutazila duk suka halaka abu na biyu shine duk inda ka samu wani suna ko sifa ta Ubangiji subhanahu wataala wannan littafin ya koyar da mu cewar lalle ne babu zancen tawili a wannan suna ko a wannan sifa dole ne ka tabbatar da ita kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa da kansa haka dole ka tabbatar da wannan sifa ko wannan suna kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa da Allah subhanahu wataala abu na uku shine babu bambanci tsakanin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen tabbatar da abin da yake shine aqida shine tauhidi abinda ake nufi idan ka samu sifa alqur'ani ka samu sifa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to duka wannan sun zama dalili idan ka samu sifa kadai a cikin alqur'ani ya zama dalili in ka samu sifa a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama me ta zama dalili sai ilin nan malam sai ya kawo a lokacin cewar da hadisi mutawatir da hadisul ahad duka babu bambanci wajen tabbatar da abin da yake shine abin da ya tabbata Allah ya tabbatar da kansa ma'ana in dai hadisi ahad ya zama ingantacce ne to da shi da mutawatir duk ɗaya ne wajen kafa hujja sannan wannan littafi daga irin abinda muka dosana a ciki shine cewar sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa ma'aluma ma'ana bari in karanta miji anna asma'allahi ta'ala wa sifatihi ma'aluma wa kayfiyatuha majhula wal iman biha wajib sannan was'alu anha bid'a. Wata kila wani zai hararo maganar Imam Malik, to wannan ka'ida ce wanda Imam Malik ya bayar. Duk wata sifa ta Allah subhanahu wataala in ka dauke ta, to wannan ka'idar ka gudanar da ita ka zauna lafiya. Idan ka dauki al-yadu ma'lum, wal kayfu majhul, wal iman bihi wajib, was'al anhu bid'a. Al wajhu ma'lum, wal kayfu majhul, wal iman bihi wajib, was'al anhu bid'a. Duk wata sifa ta Allah idan ka dauke ta ka sa a wannan ma'aunin, shikenan ka kubuta. Mana ma'aluma ce tunda ta zo al-Qur'ani ko ta zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan majhula ce domin Allah da manzansa ba su yi bayani yadda sifar take ba. Sa'ilin nan imani da hakan wajibi ne. Sa'ilin nan tambaya ka ce ya sifar Allah take, wannan bid'a ne. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai tun daga farkon al-Qur'ani har karshensa. Haka kuma tun da ya rayu har karshensa babu wani sahabi da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka faɗi wata aya ko wani hadisi na sifar Allah ya ce ya sifar take. To da haka kai yau idan ka zo kai, babu shakka ka zo da abin da yake bid'a. A gurguje malam ya bamu wasu ka'idodi, kowa ya rike wannan. Na farko, idan ka karanta wannan littafin zaka karu da cewa la ahada alamu billahi, la ahada alamu billahi min Allah subhanahu wa ta'ala. Wato mana wannan irin kusar da zaka kafa dan bid'a kenan, cewar idan yazo yana magana yana cancanja ne ka ce masa to ka sani wannan ka'ida ta ce babu wanda ya san Allah fiye da shi Allah. Ina ganin in dai ba mahaukaci bane shi, ba zai ce maka akwai wanda yafi Allah sanin Allah ba. Ko akwai? Ba zai ce ba. Sai da haka in haka ne kuwa abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatarwa da kansa a cikin Al-Qur'ani menene wajibi ne mu tabbatar da shi. Sannan ka'ida ta biyu shine la ahada a'lamu billahi ba'da Allahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya san Allah bayan Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba na jin akwai wanda zaka ce masa shin kafin manzon Allah sanin Allah ne shi yasa kake kore wannan sifar, ko kake kin ka tabbatarwa da Allah wannan sifar. Wannan bayani ne mai zurfi wanda za mu dai mu baku kamar da yake ru'usul aqlab, amma ina son kowa ya zama ya mallaki wannan littafin. Abu na gaba shine la ahada a'lamu billahi ba'da Allahi wa rasulihi min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan haka babu wanda ya san Allah bayan Allah da manzansa irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka dukkan abin da suka tabbatar ba tare da tawili ba, ba tare da tashbihi ba, ba tare da tamsili ba, ba tare da ta'dili ba, to wajibi ne akan kowane musulmi ya tabbatar da wannan sifar ga Allah ba tare da ya kore ba, ba tare da ya kamanta ba, ba tare da ya kwatanta ba, ba tare da yayi ilhaji a ciki ba, kamar yadda su ma suka tafi akan haka. Wannan wajibi ne. Sannan ka'ida ta gaba shine kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi zalik. Duk wani tunanin da zaka yi ka gano yadda sifa Allah take, to Allah ba haka yake. Me yasa? Saboda bayani game da sifar Allah bayani ne wanda yake na gaibu. Allah madaukakin sarki ko ya nuna yana da waɗannan sifofi, amma bai yi bayanin kaifiyar yadda take ba. Dan haka duk yadda zaka yi kai ne ka zama kai tunani akan yadda sifar Allah take ka gano ta ba kai sa ba. Shi yasa hankali baya zuwa wannan wajen. Shi yasa Allah ya ce laisa kamislihi shay'un sai ce mai huwa sami'ul basir. Sannan wannan littafi ya ba mu cewa wato zaka idan kana magana dan bid'a zaka ji cewar musamman waɗanda muke kusa da su sune wato waɗanda suke ash'ariyawa, ya yadda zai kafa ko zai yadda da wasu sufofi guda bakwai daga suna cikin awaidi ake tattara da dunin ake ta jujjuya su. To sai ka ce masa ƙa'ida ta farko shine al-qawlu fi zat kal-qawli fi sifat. Ka'ida ta biyu al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi al-ba'd al-akhar. Ana ji na?
Na'am.
Al-qawlu fi zat idan yace maka eh ya yadda Allah yana ji, ya yadda Allah yana gani, ya yadda Allah yana magana, ya yadda mai iko ne, ya yadda ya wadata da kansa, to kace me zai hana ka yadda cewar Allah madaukakin sarki yana da sifa irin tasa, yana da hannu irin nasa, yana da wato kafa irin tasa. Shi yasa Ibn al-Qayyim a Sawaqil Musalah yace me yace kai yanzu dan an ce ma Allah madaukakin sarki yana da hannu, sifa ta hannu da cancanta da shi, sai ka ce an kamanta Allah da shi. Ko kaje da Allah ya ce ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini. Saboda haka ka'ida ce sai ka ce masa in ka yadda Allah madaukakin sarki yana da zati, zatin da ya cancanta da shi babu kama da komai, to dole ne ka yadda cewa yana da sifofi, sifofi da suka cancanta da shi. Idan kuma yazo yace ya yadda Allah yana ji, yana gani da sauran waɗanda ya tabbatar, sai kace to ai al-qawlu fi ba'd as-sifat kal-qawli fi ba'd al-akhar. Yadda ka yadda Allah yana ji, ji irin nasa, ji wanda ba irin nan dan adam ba, haka zaka yadda yana da kafa, kafa irin tasa ba irin taka ba, kafa wacce ta cancanta da girmansa da buwayarsa. An fahimta? Saboda haka a gurguje, saboda lokaci ya tafi, kusan wannan littafi idan muka duba za mu ga wanda ya yi shi da kuma daga baya irin yanayin da ya samu kansa a ciki, to sai ya zama cewar ashe duk inda kake akan gaskiya, kace akan kyakkyawar hanya, to wajibi ne a koda yaushe ka dinga roƙon Allah, Allah ya tabbatar da kai akan wannan kyakkyawar hanya. Zancen alfahari, zancen dagawa, zancen wato shauran mutane ka gansu ba wai an gane, to ba wannan bane, kawai addu'a zakai Allah madaukakin sarki yadda ya tabbatar da kai akan aqidatu ahlus sunna wal jamaa, Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai har zuwa ƙarshen rayuwarka, har zuwa aljanna, ubangiji Allah ya tabbatar da baka. Abu na ƙarshe shine duk inda gaskiya ta fito, ko daga bakin waye, ko daga bakin waye, in dai gaskiya ce ta haƙiƙa, me zaka yi? Ka karbe ta. An gane? Shi yasa kenan wannan littafi, duk da cewa wanda ya yi shi daga baya akwai wasu ƴan abubuwa na kurakurai, sai muka ga ai lokacin da ya yi abubuwan a lokacin baya kan waɗannan kurakuran. Saboda haka kuma gaskiya faɗa, Al-Qur'ani ya faɗa, qala Allahu qala rasulu. Saboda haka sai muka ɗauke shi, muka karanta shi, muka fa'idanta, wanda kuma nake ba kowane ɗaya daga cikinmu wasiya cewa ya yi ƙoƙari ya mallaki wannan littafi a gidansa, ya fahimce shi, ya karance shi. Sa'ilin nan kuma a nan ba zan yi wa, ba zan gushe ba sai na gode wa Allah saji ka gaji. Ku masa addu'a, Allah ya ƙara arzikinsa. Haka shi ma Alhaji Ibrahim, ku masa addu'a, Allah ya ƙara arzikinsa. Babu shakka duk abubuwan da ya kamata su yi na ayi karatun nan sun yi shi, domin Alhaji Sadi shi littafin nan ba za ka same shi a kasuwa ba. Saboda me? A lokacin da muke Jami'ar Islamiyya aka samu wani mai kuɗi ya buga shi aka raba. Dan haka ko a Saudiya ba na jin za ka same shi sai in bayan tahowarmu da muka yi. Dan haka Alhaji Sadi shi ya ɗauki nauyin photocopy na gaba ɗaya abin da muke zuwa mu karanta, Allah ya saka mu sana. Dukkan masu kuɗinmu da suke taimaka addini, Allah madaukakin sarki ya taimake su, ya yalwata arzikinsu, ya amsasa su a koda yaushe. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yawwa.
Alhamdulillah. Malam.
Adil.
Ya karantar da wala litafi a shekara ta ko.
Na'am.
Ko ba da shi a cikin tara ya sai ta.
Allah ya saka malam. Daman na tsokano wannan ne dan malam ya dan yi wani dauraya kuma yayi gargadi. An gane? Assalamu alaikum.
Alhamdulillah ni ma zan yi amfani da tarwon ma'ana wannan shafi ko kuma wannan littafi da malam ya gabatar a shekara ya kai imanin shafi 400 haka aka dinga bi falle lahadi bayan lahadi an muka sauki wannan littafi a wannan masallaci
alhamdulillah
na hango dan su daga cikin kuskure suka zo mu zauna amma da yawa daga cikin kuskoki zuwa suke suci to kun ji dai irin yadda professor ya motsa kafin da ya daga taji dangane da falalar tauhidi kun ji dai daga bakin shi malam da ya karantar da ku abinda nake so in faɗa a taƙaice nan da sati biyu za a kuma sanya wani littafin da yake magana akan tauhidi
insha Allah
kuma na ba da shawara na san za a dace littafin ya zama dan takaitacce ba mai yawa kamar wannan ba kuma insha Allah za a isar da sako kamar yadda sakon wannan wa'azi ne din ku ta hanyar wayoyi to insha Allah ta wannan hanya ne zamu kuma isar da sakon za a so mu karantar da wannan misali din ranar
Lahadi
Allah ka sa mu dace
amin
ga shehu malamin
dan mana dauraya
amin Malam Shehu Abubakar Dala
dauke wannan
idan ne kuma yanda aka sani sai dai wannan sai an karmo ki malam
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wal hakim ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
بن في أسماء تعليق بوني بوني وإذن أكي لتا وتحب بكان دني ومما في يوانتي ونوك سن أكد وتعليق سيكم يشاجي abinda haka yi nasa wanda ake so mutane su taba a kansa
na'am
to haka ba wata magana doguwa zan yi ba zan yi addu'a zan yi roƙo sannan kuma na yi godiya gaskiya babu abin da zamu ce sai godiya ga Allah subhanahu wataala da ikirar fara
alhamdulillah
kuma mala wali ya ce ya fi kowa murna da wannan latta da aka yi to ni kuma na fi shi murna to mun shi malam Abwal Usman Madabo ni kuma shi Umar Sir Dala kuwa ta raka zu mahaifata kuma babban farin ciki da nake alhamdulillah Allah bi ni'amati ka ji mu salihat shekara kusan 35 muna ta gogor maya ana ta abubuwa ana ta abubuwa alhamdulillah alhamdulillah yau gashi babban haske babban alheri ya sauka cikin wannan daga cikin roƙon da zan yadda aka zo nan zan so a ce insha Allah wani lokaci a je Ummul Majalis masallaci a daji alisabon kudi nan Allah ya kaddara aka fara wannan gwagwarmaya ake kai ake kai babban farin ciki na waɗanda suke tsaye a kan waɗannan majalisai na dukkan gewayen nan yawancinsu saboda ƴaƴanmu ne da ɗanmu har ma da muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan ni'ima da Allah ya ba muna godiya ga prof babban malami wanda babu abin da za mu ce masa sai mu ce Allah ya saka masa alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara kare shi da dukkanin abin ki Allah ya cika masa burikan sa da lafiya amin kira da zan yi shi ne wannan lacca na san dabi'ar professor mafi yawanci lantoci da karatu suka sai an yi rubutu ake gabatarwa to muna roƙon wannan lantar a yi ta a rubuce ta fito ta zama littafi domin saboda duk abin da ya shafi tauhidin da abin da ake bukata sani game da tauhidin fi sabilillahi wannan lantar ta tattaro kuma ƙuturfa hadaniya wajenan can da ta yi da an faɗa ga aya ga hadisi ga aya ga hadisi kuma da cikin baɗe zan ta abin nan ba amma dai alhamdulillah na roƙo ko malam ya sa cikin ɗalibai yadda aka yi ta da hausar nan a mayar da ita ta koma da hausa a buga za a amfana ƙwarai-ƙwarai da gaske sannan kuma muna addu'a ga magabatanmu waɗanda wasu sun mutu wasu kuma suna nan da ransu wanda suka taimaka mana tun muna haka-haka yango-yango wajen harkar gudanar da al'amuran da suka shafi da'awa irin Salihu da Amina Ahali Allah Ubangiji ya masa rahama Allah ya saka masa da alkhairi amin ci lamarin iyalinsa irin su shi kansa Alhaji Shazali wanda ya ba da gudunmawa kuma yanzu mafi yawancin 'ya'yansa su ne suke riƙe da wannan majalisi da makarantar da kuma masallacin shi ma Allah ya farta masa Allah kuma ya saka masa alkhairi akwai da sa'adu Abdullahi Alkali mai rinta yana nan da ransa amma yana fama da rashin lafiya bashi Ubangiji ya bashi lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya ba mu gode sarkita dukkan waɗanda suka taimaka da kuma da suke taimaka sannan alal akhas waɗanda suke moda ta wannan unguwa waɗanda suke tallafa harkar sunna irin Salihu Ibrahim irin Salihu Umar Hamza irin Salihu Muawiya da ire-iren su da yawa da waɗanda kuma yanzu su ma za a ce ƙannan su ne ko ƴaƴan su suka taso su ma suna bada gudunmawa ƙwarai da gaske Allah ya saka musu da alheri Allah ya yaukaka arzikin su Allah ya tsare su daga dukkanin abu wannan kawai shi ne abin da zan faɗa wassalamu alaikum Allah ya maida Professor gida lafiya.